الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta gara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda da ikon sa ne ya sake kaddara haduwarmu a wannan yammaci na ranar talata wanda ya daidai ga 4 ga watan Ramadan hijira ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama 1446 daga Makka zuwa Madina wanda kuma shine 4 ga watan 3 a wannan shekara ta 2025 daihuwar annabi Isa alaihi salatu wassalam domin ci gaba da karatu na tafsirin alqur'ani mai girma a karatu wanda ya gabata da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala mun gushe ba muna cikin karatu a cikin suratul baqara mun kwana a ƙarƙashin aya ta 109 wanda a yau insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi daga farkon aya ta 110 cicif bi Allah subhanahu wa ta'ala ya fada
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa aqimus salata wa atuz zakata wa ma
Allah subhanahu wa ta'ala yace wa qimu salata wa atu zakata ku sayar da sallah ku bayar da zakka ma tuqaddimu li anfusikum dukkan abinda ku gabatar wa kawunanku min khairin na alkhairi tajiduhu za ku same shi inda Allah a wajen Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah basirun bima ta'malun lalle haqiqa Allah subhanahu wa ta'ala mai gani ne dangane da abinda kuke aikatawa Allah subhanahu wa ta'ala ya shigo da wannan aya yana magana kan abin da ya shafi ahlul kitabi saboda Allah subhanahu wa ta'ala yayi mana bayani game da abin da ya shafi daya daga cikin sabubba na samun taimako daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala saboda abokin adawa ba yanda za a yi ka samu nasara akan abokin adawarka sai in Allah subhanahu wa ta'ala ya dora ka akan shi to yana daga cikin sabubba na annasr shine iqamatus salati yasa bayan Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana makircin yahudu da kuma yanda suke kutungwila da yanda suke tazagon ƙasa game da yanda za su janyo musulmai su fada cikin shirka hada motar wani da Allah to hanyar da bawan Allah musulmi zai bi wajen ya tabbatar da kanshi kan abin da ya shafi aqida mai kyau da addini na musulunci shine akwai iqamatus salati sai da sallah wata ganuwa ce wanda take mai girma wanda za ta kare ka daga abokin adawarka abin da yake nufi da kai na ayyuka na asha Allah subhanahu wa ta'ala zai kare ka daga aikata su Allah tabaraka wa ta'ala ce wa aqimus salata ku sai da sallah shine zawwa da ita akan fuska wanda take cikakkiya kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya shar'anta kamar yadda farin jakada sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya koyar da sahabbai a aikace kamar yadda sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama suka karantar da daliban su a aikace bayan sun karantar da su a ilmance kamar yadda su mata da'ai suka karantar da wato daliban su yanda ake sallah a aikace da kuma yanda ake yin ta a ilmance wadannan dukkanin su ya tabbata cikin sunna ta baiki sallallahu alaihi wasallam baiki alaihi salatu wassalam kamar yadda yake cikin Bukhari da Muslim hadithu Abu Hazim Salama ibn Dinar Allah ta'ala ya ji kansa da rahama wanda ya jiyo sa daga wajen malamin sa Abu Abbas Sahal ibn Sa'd al-Sa'idi Allah ta'ala ya kare yadda da shi wato lokacin da maiki alaihi salatu wassalam bayan an gama haka mai munbari an gina mai munbari wanda aka bai matattakala guda uku to maiki alaihi salatu wassalam ya hau saman shi yayi sallah yayi kabbara akan shi yayi karatu akan shi yayi ruku'u akan shi sai kuma ya sauko da baya ya tafi yayi sujada a gindin munbarin bayan ya gaba yace innama sana'atu hadha lita'tammu bi wa lita'allamu salati na yi haka ne saboda ku yi koyi da ni sannan kuma ku koyi yanda nake yin sallah maiki alaihi salatu wassalam ya faɗa cikin hadithin Malik ibn al-Huwayrith wanda yana cikin sahih al-Bukhari manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli wato ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina yin sallah to wannan sunna ta maiki alaihi salatu wassalam karantar da sallah a aikace haka bayan maiki alaihi salatu wassalam ya bar duniya wato sahabbai na maiki alaihi salatu wassalam bayan abin da ya shafi isar da sunna ta maiki alaihi salatu wassalam da suke yin ta a ilmance suke karantar da ita dare da rana safiya da murice haka nan suna karantar da ibadar a aikace Anas bin Malik Allah ta'ala ya kare yadda da shi kamar da yake cikin Bukhari da Muslim hadithu Thabit ibn Aslam al-Bunani Allah ta'ala ya ji kansa da rahama yace wata rana Anas bin Malik yace inni la alu an usalliya bikum kama kana annabi sallallahu alaihi wasallam yusalli bina yace ba zan takaita ba zan yi muku sallah kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yi mana sallah wato bayan ya karantar da su a ilmance yanda ake yin sallah sai kuma ya karantar da su a aikace ga yanda ake yin ta ta fuskar tsayuwa da ruku'u da dagowa daga ruku'u da sujada da zama tsakankanin sujadu guda biyu da sujada ta biyu da sauransu Thabit ibn Aslam al-Bunani yake cewa ɗaliban sa fakana anasun yasna'u shay'an lam arakum tasna'unahu yace Anas bin Malik Allah ta'ala ya kare yadda da shi ya kasance yana aikata wani abu a cikin sallar shi wanda ku ban gan ku kuna aikata wannan abu ba kana idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i qama hatta yaqula al-qa'imu qad nasiya Anas bin Malik ya kasance idan ya dago kansa daga ruku'u yana tsayawa cir baya tafiya sujada har sai ma mai fada zai iya cewa Anas ya manta ba wai karatun Fatiha ake ba tsayuwa ce ta zuwa sujada saboda dadewar da yake yi saboda bayan an dago daga ruku'u ba wai kai tsaye ake tafiya a yi sujada ba wa baina sajdataini hatta yaqula al-qa'imu qad nasiya yace Anas bin Malik ya kasance yana zama ya dade tsakankanin sujudu guda biyu har ma ne magana zai iya cewa Anas bin Malik ya manta ba zaman tahiya bane yake zama ne yake tsakankanin sujudu guda biyu saboda dadewar da yake a zamani to tsaye da sallah shine ka koye ta yanda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya karantar da sahabbai yanda kuma sahabbai suka karantar da dalibansu akwai littattafai alhamdulillah wanda malamai sun rubuta su bangaren abin da ya shafi yanda zaka koyi sallah tun daga kabbara har zuwa sallama kamar yadda zamu ga ɗaya daga cikin manyan malaman wannan zamani al-muhaddis al-sheikh Nasiruddin al-Albani Allah ta'ala ya ji kansa da rahama wato yana da littafin da ya mai take da sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallama min at-takbiri ila at-taslim ka'annaka taraha siffar sallah ta ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama tun daga kabbara ta harama Allahu akbar da zaka fada har zuwa kace assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah kamar kana ganin ta da idanka kamar a gabanka aje saboda iya abin da ya takawa a cikin wannan littafi nasa gwalagwalan hadisai ne hadisan da malamai sun tafi akan ingancinsu qadiman wa hadisan hadisai ne wanda kafin ka samu wani hadisi wanda an ja akan shi to zaka dade haka nan dan uwansa Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen Allah ta'ala ya ji kansa da rahama shi ma yana da littafin Sifatus Salah wato sifar sallah ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yanda ake yin ta idan ka dauki daya daga cikin wadannan littattafan guda biyu ka karanta shi a gaban malami wanda ya fahimci littafin ka karanta shi tun daga farko har karshe kuma ka fahimci abin da littafin ya kunsa to lalle ka fahimci yanda sallar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama take saboda iya abin da suka yi ta korowa hadisai ne na ma'aiki ga yanda ma'aiki yake kabar al-harama ga yanda yake daga hannaye ga inda yake dora hannayen shi bayan yayi takbiratul ihram ga yanda yake ruku'u ga yanda yake dagowa daga ruku'u ga yanda yake tafiya sujada ga yanda yake yin sujada ga yanda yake zama tsakankanin sujadu guda biyu ga yanda yake yin sujada ta biyu ga kuma idan ya dago daga raka'a ta ɗaya zai tafi ta biyu irin zaman da yake yi sannan kuma ya meke ga yanda yake karatun Fatiha da sauransu za mu ga waɗannan littattafan ɓangaren abin da ya shafi dai sallah ta ma'aiki alaihi salatu wassalam wato sun kosar mana da ishirarun idan malami ya karantar da wannan littafi wanda malamin da ya fahimci littafin to lalle mutane al'umma za su fahimci yanda sallar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam take ita'uz zakati bayar da zakka shine bawan Allah musulmi idan Allah subhanahu wa ta'ala ya hore mishi cikin dukiyarsa idan ta zamanto ɗaya ce daga cikin dukiyoyin da ake fitar da zakka ake fitar mata da zakka to ya fitar da haƙin Allah a cikin wannan dukiyar tashi dukiyar da ake fitar mata da zakka akwai kuɗi akwai kayan noma akwai kuma dabbobi waɗannan da ba su ne guda uku amma dukiya ta kuɗi sefa naira zinari azruha euro dollar da sauransu idan ya zamanto mutum ya mallaki lissafi kuma ya shekara guda ciccir kuma mallakarsa dai ba na wani bane ba abin shi bashin da zai tawaye wannan dukiyar to akwai haƙi na Allah subhanahu wa ta'ala a kai wanda zai fitar da shi a cikin wannan dukiyar tashi idan dai har yana so Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya albarka cikin wannan dukiyar tashi saboda ikhrajuz sadaqati min almal wannan yana sawa dukiya Allah ta'ala ya sanya mata albarka ya haɓaka ta يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم الله تبارك وتعالى ينا شافي والبركة دوكي دا أكي ربا أتكينتا صدقكم الله تبارك وتعالى ينا حبك دوكي دا أكي فتر دا حكين سا أتكينتا دن دوكي دا إذا بنتو باوان الله مسلمين فتر دا حكين الله أتكينتا تو نن دوكي الله سبحانه وتعالى ذي صدق كيمي إتا sannan kuma zai haɓaka mai ita kuma zai tafi lahira a can inda ya kamata dama a ce bawa ya buƙaci samun sakamako mai girba a can zai tarra kayan shi yanda ya bada a nan idan ɗaya ka bada a nan to a can za ka tarra goma ko sama da goma har zuwa 700 har zuwa sama da haka kamar yadda sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wato ta tabbatar da haka bayar da zakka zuwa ga waɗanda suka cancanci a basu saboda waɗanda suka cancanci a basu zakka ta wajibi nau'i guda takwas ne wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya yi bayaninsu cikin suratul tauba innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabili fariidatan min Allah wallahu 'alimul hakim Allah tabaraka wa ta'ala ce kani dai sani dai kadai waɗanda suke cin zakka wanda yake halatta a ba su dukiya ta zakka su ne alfuqara masu ƙaramin ƙarfi da miskinai da kuma waɗanda suke aiki suke kai kawo cikin wannan dukiya ta zakka masu tattaro ta daga wajen mawadata da masu rarraba ta ga hannun waɗanda suke talakawa ne waɗannan ana ce da su al'amiluna alaiha da kuma almu'allafatu qulubuhum waɗanda ake lallashin zukatansu wanda ake janyowa zukatansu mutane ne wanda sun shiga musulunci amma ko musuluncin bai tabbata a cikin zuciyarsu ba su ma ana ba su dukiya ta zakka saboda musuluncin ya tabbata a cikin zukatansu haka nan ar-riqab ana ba da dukiya ta zakka saboda ar-riqab wato yantar da bayi waɗanda suke musulmai haka wa da gharimi ne waɗanda suka ci bashi ana ba su dukiya ta zakka saboda su biya bashin da yake kansu matukar bashin da suka ci sun ci shi ta hanyar da ta dace ba bashi bane wanda suka ci ta hanyar banza irin mutumin da yace bashi saboda yayi modi baya halata dauki dukiya ta zakka a bashi saboda ba hanya bace mai kyau mutumin da yace bashi ta wauta wannan baya halata dauki dukiya a bashi mutumin da yace bashi saboda biyan wata bukata wanda take ta dole wannan shine ake daukan bashi ake daukan zakka a bashi saboda biya bashin da yake kai shi haka kuma ana bayar da zakka fi sabilillahi wajen habaka addini na Allah subhanahu wataala wajen abin da ya shafi gina masallatai da sauransu hanyoyi na tallafawa addini da musulunci haka dan bulaguro wanda guzuri yake mishi ana daukan zakka a bashi to wadannan sune al'adwa as-samaniya wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ambace su a cikin alqur'ani wanda yake halatta a basu zakka a zakka ta kayan gona kwa sha yanzu biya yanzu idan mutun ya girbi guda 10 abinda ya zaman to an shayar da shi ne da ruwan sama ko abinda ya sha ne da jijiyar sa to za a dauki daya kashin go cikin 10 a bada kamar yadda hadisi Abdullahi dan Umar wanda yana cikin sahih Bukhari ya tabbatar da haka fi ma sallatis sama'u wal uyun أو كان أثريا العشر وما سقي بالنطح نصف العشر هذا لا تدكن أبدا سما تشاير شو كان داروان سما لي يلبن تويا تاشيتا إن شو كان دامدا فأبدا أتي بعد أوا أتكشين إذا بعد كشي لا يوم إذا أكن سدوكي أجدا بوما أن ينكي ترى وترى نبي يقولاني كشي لا يوم ولا حد الله ko kuma ya zamanto al'uyun wato garka ce wanda ya zama tana da kai maraimari na idanuwa na ruwa nan yana bula can yana bula can yana bula kawai mai garka shi dai in yaje shi kawai ya bude ruwa zai tafi ko ina ya shiga to wannan shi ma zai ba da kashi daya cikin goma ne ko kuma ya zamanto guri ne wanda yake sha da jijiyar sa akwai shuka din da take sha da jijiyar ta to ita ma idan ya zaman to guri ne wanda idan aka yi da shi an gama ba ruwa da ake miji saboda guri ne wanda yake kusa da ruwa jijiyar shi take janyowa ruwa to shi ma wannan idan aka tashi fitar mai da zakka za a fitar da kashi daya cikin goma ne amma dukkan abin da aka shayar da shi da tarihi irin motofam ko irin abin da ya shafi da azururu irin abin da ya shafi ban ruwa ne aka mishi na keli da sauransu ko injin ban ruwa to za a bayar da kashi ɗaya ne cikin ashirin kenan nisful ushri za a bada a cikin goma za a ɗauki guda ɗaya sai a raba shi biyu a bada rabi to sai kuma abin da ya shafi zakka ta dabobi a idan kananan busashe ce tumakai da awakai ba zakka a cikin su sun kai guda 40 lokacin da ya zama mutum ya mallaki dukiyar da ta tumakai da awakai ta kai 40 to daga nan zai ɗauki lissafi idan suka shekara guda idan ba su ragu ba suka ƙaru to a ciki za a bada guda ɗaya ci tun daga 40 har zuwa su kai 120 wannan zakka ɗaya ake badawa idan ɗaya ta karu akan 120 suka kai 121 idan shekara take za a ɗauki biyu ne a bada tun daga nan har zuwa 200 za a bada tumakai guda biyu idan suka kai 201 zuwa 399 za a dinga bada ɗaya ne za a dinga bada uku ne to lokacin da ɗaya ta karu akan 399 suka kai 400 ciccif to za a bada guda hudu ne to tun daga wannan lokacin 101 za a bada a 101 za a bada lokacin da mutum ya zama yana da tumakai guda 1000 zai bada guda 10 ne ko wata 101 za a fitar wannan shine abin da asar na Anas bin Malik wanda yana cikin sahih Bukhari ya tabbatar da shi sai kuma abin da ya shafi zakka ta raqumma su kuma daga biyar ne suke farawa idan mutum ya mallaki zakka ya mallaki raqumi wanda ya shekara guda raqumma guda biyar ko sama da biyar wanda sun shekara guda a hannun shi to zai fitar da zakkar su ne zakkar su shine zai bayar da tinkiya ko akuya daga nan har zuwa 9 tinkiya ɗaya ake bayarwa lokacin da suka koma raqumma 10 idan suka shekara raqumma 10 to za a bada tumakai guda biyu ne idan suka kai raqumma 14 haka guda bibi ne zai dinga fitarwa tun daga 10 har zuwa 14 idan ɗaya ta karu suka kai 15 zai bada raqumi zai bada tumakai guda 3 ne daga 15 har zuwa 19 3 zai dinga fitarwa lokacin da ɗaya ta karu akan 19 sai kai 20 daidai zai bada tumakai guda hudu ne daga 20 daidai abin da yake zuwa 24 tumakai guda hudu za a dinga fitarwa ko raguna hudu ko kuma awakai guda hudu ko diyan awakai guda hudu lokacin da ɗaya ta karu akan 24 sai kai 25 to daga wannan lokacin kuma za a dinga fitar da zakka ta raqumma ne daga cikin raqumma za a bada bintu mahadi diyar mai haɗi mace taguwa wanda mahaifiyarta take dauke da cikin kanwarta ko kananta ita za a bada tun daga na har zuwa 35 a lokacin da ya zama to sun kai 36 za a bada bintu labun diyar mai bai kunnun bintu labun ita ce wanda an haifi kananta ko kanwata ana shayar da ita to za ita za a dauka a bada to daga 36 har ya zuwa 45 za a dinga bayar da hiqqa ne hiqqa ita kuma ita ce wanda ta cancanci a yi laftu a kanta ta cancanci ta dauki ciki a wannan lokaci daga nan har zuwa 45 daga 46 abinda ya kai 60 daidai za a dinga bada jaza'a ne jaza'a ita ce tittirna wanda ta cika shekara 4 tana cikin ta 5 ita za a dauka a bada daga 60 daidai har zuwa 65-15 kenan za a dinga bada bintu labuni ne guda biyu bintu labuni guda biyu za a bada daga nan daga 76 abin da ya kai zuwa 90 daidai gomiya tara za a dinga bada hiqqatani ne hiqqoqi guda biyu daga 90 daidai har zuwa 120 za a dinga bada jaza'atani ne ko bintu labuni guda uku 40-40 guda uku za ta bada 120 to daga 120 abin da ya sama yanzu fa ma za da abin da za a yi lissafi fa fi kulli 40 bintu labun wa fi kulli 50 hiqqatu cikin kowace 40 bintu labun za a bayar a cikin kowace 50 hiqqa za a bayar lokacin da mutum yake da kai raquma 130 zai bada bintu labun guda biyu da hiqqa guda daya saboda guda biyu kenan 40-42-80 hiqqa guda daya 50 zai kama 130 140 hiqqa biyu bintu labun guda daya 150 hiqqa guda uku 160 bintu labunin guda hudu 170 bintu labunin guda uku hiqqa guda daya 180 kowace biyu 190 hiqqa uku bintu labunin daya lokacin da suka kai 200 daidai alai yukhayyiru sa'i mai tattara zakka za a bashi zabi imma dai ya amshi bintu labunin guda biyar ko hiqqa guda hudu to abin da ya sama haka za a yi lissafi sai zakka ta shanu su kuma ba a zakka a cikinsu sai sun kai guda 30 daidai lokacin da suka kai 30 in sun shekara a nan za a bayar da mebin mahaifiyar shi daga nan za a dinga bayar da shi a tabi'i za a bada har su kai raquma a har su kai shanu guda 40 daga nan kuma a bada wato wanda ta fitar da hira tun daga nan har zuwa 60 ita za a dinga bayarwa to daga wannan lokacin daga 60 abin da ya sama shi ma tabi'i guda biyu za a bayar idan sun kai guda 80 za a bayar da yadda musanna guda biyu idan sun kai 90 tabi'i guda uku idan sun kai 100 gashi nan shi ma wannan lissafin shi za a yi da 30-30 in 30 ne sai a bada tabi'i idan 40 ne sai a bayar da musanna za a bayar idan 40 ne to haka za a yi ta lissafi a kai tun daga 40 har zuwa 60 musanna za a dinga bayarwa kamar yadda wannan shi ne abu wanda yake takaitacce game da abin da ya shafi dukiya ta zakka kudi kayan gona sai kuma dabobi su kuma waɗannan guda hudu su ne ake fitar musu da zakka tumakai da awakai da shanu da raquma waɗanda ba su ba babu zakka a cikinsu kamar yadda malamai suka yi bayani a kai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa ma tuqaddimu li anfusikum dukkan abin da kuka gabatar ga kawunanku dukkan abin da kuka gabatar ga kawunanku min khairin na alkhairi na da'a ga Allah subhanahu wa ta'ala bayan kayi sallah ta farilla sai ka tsaya kai ta nafila bayan kayi zakka ta wajibi wanda haƙƙin Allah ne a cikin dukiyarka sai kuma ka dauki abin da ba wajibi bane akan ka ka bayar shine kai tadawwi kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yayi magana akan abin da ya shafi sallah ta nafila kamar yadda yake cikin sunan na Abi Daud ma'aiki alaihi salatu wassalamu yace sallah ta nafila ranar tashin alkiyama farkon wato aikin da za a fara yi wa bawa hisabi akan shi ita ce sallah idan ya zamanto an leƙa sallah an leƙa farilla an samu an same ta ta cika ciccif to fallal alhamdu amma kafin ka samu wanda sallar shi ta farilla ta cika ciccif sai masumai sai annabawa sune wanda sallar su take cikakkiya complete amma wanda ba masumi ba zai iya zaman towa yayi lagawu a cikin sallar shi ta zuhur ko al'asar ko magriba da sauransu sai zaman to an samu tawaya a cikin ta lokacin da aka samu tawaya Allah subhanahu wataala zai ce unzuru halli abdi min tadawwu'in kulai kashin bawa na yana da kai nafila yayi nafila ko bai nafila ba idan zaman to an samu nafil fili na sallah sai Allah tabaaraka wataala ce atimmu li abdi fariidatahu min tadawwu'i ku cikawa bawa na farillar da ta rage mai daga nafil filin sa da ko cikin nafil fili a cika mai gibin da farillar ta rage summa tu'khadhu al'amalu ala dhaku baiki yace sannan kuma sai a dauki ayyuka ga baki ɗaya na bawa akan wannan tsarin farilla za a fara jerowa idan aka zo da farilla ta wannan aikin in farilla ta zo daidai 100% to fallal alhamdu in farilla ba ta zo yanda ya dace ba to shikenan sai a laika akwai nafila ko ba nafila lokacin da bawan Allah musulmi ya bayar da sadaka wanda take ta wajibi to a ciki la Allah zai iya zaman tuwa da ya ta shiga ko wani abu makamantan su to idan ya zaman tuwa yayi wadan sadakoki na nafil fili wanda maike alaihi salatu wassalam ce ma min yawmin tadlu fi shamsi illa bu'itha bi jammati ha malakani yunadiyani ahla samai ahlu mu ila rabbikum fa inna ma qalla wa kafa khairum mimma kathura wa alha hadithu abi darda wanda yana cikin musnad na imam ahmad Allah ta'ala jikansa da rahama dan kuma ga hadisin Abu Huraira wanda yana cikin Bukhari da Muslim maiki sallallahu alaihi wa sallama yace ba wata rana da za ta fito face sai Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da mala'ikai guda biyu daga sama suna addu'a suna Allahumma a'dim min fikan khalafan Allahumma a'dim min sikan talafa ya Allah dukkan wanda yake kashewa dukiyarsa ta hanyarka yake kashewa dukiyarsa ta abin da ya dace Allah ka mayar mai da kambacin abin da ya kashe ya Allah dukkan wanda shi kuma mai kankamo ne yana rikewa ne ba ruwan shi da ya tallaba ya Allah ka gadar mai da hasara a cikin dukiyarsa wannan ita ce addu'ar da mala'ikai suke yi a kowace rana ga mai ciyarwa da kuma wanda yake murwaci ga hadisina na Asma'u bintu Abi Bakr Allah ta'ala ya kare yadda da ita wanda shi ma yana cikin Bukhari da Muslim ya rasulullahi mali malun illa ma adkhala alayya zubair afa atasaddaqu qala tasaddaqi wala tu'i fayu'a alayki wala tuhsi fayuhsi allah alayki ya rasulullahi di dai ba ni da dukiya ta kashin kaina sai abinda mai gidana az-zubair ibn al-awwam ya kawo mishi shin zai iya yin sadaka da dukiyar bijina abincin da ya kawo bayan munci in baiwa almajiri ko ko ba zai yi ba fadala ce ki doka ki bayar wala tu'i fa yu'a alayki kada ki kulle bakin bahu ki hana kowa ke ma sai Allah ta'ala ya kulle miki bakin bahu sai ya zama to mijin naki da yake kawo Allah ta'ala ya hana shi wala tuhsi fa yuhsi Allah alayki kada ki dinga lissafa abin da kike doka ki bariki ce da ba je na doka na bada yau kuma ka dawo ka ce kara maka ke ma idan kika ce zaki haka sai Allah ta'ala ya dinga lissafa miki abin da yake baki idan kana ciyarwa kana tallabawa kalka tuna kalka lissafin jiya ka kashe yau ma hallo za ka kashe idan akwai abada babu ita ce matsala amma idan akwai abada duk wanda yake bayarwa Allah tabaaraka wa ta'ala na mai rabe da kambace sa wa ma faqtu min shay'in fa huwa yukhlifuhu dukkan abin da kuka kashe na komai kadan ne ko da yawa ne Allah tabaaraka wa ta'ala shine yake mayar muku da kambacin sa wa huwa khairur raziqina kuma Allah tabaaraka wa ta'ala shi ne mafi alkhairin masu arzutawa dan haka idan kana bayarwa kada ka ji tsoron cewa zaka talauta wazala ce an fi bilal wala takhsha min zil arshi iqlala ce bilalu ka ciyar kada ka ji tsoron karanci a wajen mahalicin al'arshi shine Allah subhanahu wa ta'ala inda zaka bayar dan shi ko to shi kuma ya dauki nauyin zai mayar maka da kambacin abin da ya kashi الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم دك abin da kuka kashi na alkhairi dukkan abin da kuka gabatar wa kawunan ku na alkhairi da'a ce ga Allah ko sadar da zumunta ko sadaka ce kuka dauka kuka bada
to tajiduhu inda Allah za ku samu sakamakon shi a wajen Allah tabaraka wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ba zai tawaye muku komai kankantar abin da kuka aikata na alkhairi ba faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara dukkan wanda ya aikata aiki na alkhairi gwargwadon kwayar zarra to zai ga sakamakon shi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ba zai danne mai shi ba kaga wani dutse a saman hanya ka dauke shi saboda kada wani ya yi tuntube ya kada shi kada kai tunanin cewa wannan alkhairin da kai Allah subhanahu wa ta'ala zai ce to tunda an baka ladan sallah an baka ladan zumunci an baka ladan kira da kai an baka ladan kaza wannan shi ko barkawa a farmaka shi bonus ne ba za a rubuta maka shi ba a wannan ma Allah ta'ala zai rubuta maka ladan shi ka gamu da wani ka mai sallama wanda sallama tana ɗaya daga cikin abubuwan da zai sa bayin Allah su shiga aljanna ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce yana daga cikin alamomi na tashin alkiyama shine bawan Allah musulmi ya zamanto baya sallama face dai ga wanda ya sani ya zamanto sallamar ka kawo ga abokanka ne idan ka zo zaka huce ta fada wanda baka san kowa a cikin ta ba ba ruwanka da su saboda baka da aboki baka san kowa a nan ba wannan baya daga cikin hali na musulmi musulmi idan ya je hucewa ta wajen musulmi dan uwan shi ya san shi ko bai san shi ba manzo Allah ce ka bai sallama yana daga cikin banyan ayyuka na alkhairi wanda manzo Allah ce an tambaye shi ayyul islam khair bala tud'imu ta'ama wa takra'u salama ala man arafta wa man lam ta'rif hadithan abdullah ibn amr ibn al-as wanda yana cikin sahih bukhari da muslim manzo Allah ce ka ciyar da abinci sannan kuma ka yi sallama ga ma wanda ka sani da ma wanda baka sani ba idan ka zo hucewa ta waje wanda ka sani kai mishi sallama wanda ka zo hucewa ta wajen shi baka san shi ba kai mai sallama matakar musulmi ne kai mai sallama bazala ce awala adullukum ala shay'in idza fa'altum tahabbtum afshu salama bainakum muna so in shirye da ku akan aikin da idan kuka aikata shi za ku so junan ku ni in so ka kai ka so ni wancan ya so ni wancan ya so shi da sauransu to ku ya da sallama a tsakankanin ku Inna Allah bima ta'maluna basir lalle haqiqa Allah tabaaraka wa ta'ala mai ganin dukkan abin da kuke aikatawa ne wato wannan Allah ta'ala ya rufe wannan ayar da wannan labari da cewa Allah tabaaraka wa ta'ala yana ganin duk abin da kuke aikatawa kaga wannan a bangaren balaga abin da ya shafi inna wanda harafi ne na tawkidi na karfafa zance wanda shi kuma wannan zance ne wanda yake ibtida'i a bangaren balaga idan zance ya zamanto ibtida'i ba a karfafa shi in ibtida'iyan fala yu'akkadu aw talabiyan fa huwa fihi yuhmadu kamar yanda wato mai litafin mi'atul ma'ani ya faɗa Allah ya ji kansa da rahama wato zance idan ya zamanto ibtida'i ne wanda zaka yi wa magana baya kokonto kan labarin da zaka bashi to ba buƙatar a ce sai ka zo da mu'akkidat to amma sai ce inna Allah bima ta'maluna basir ba dan komai ba saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna mana muhimmancin Allah ta'ala ya san dukkan abin da kuke aikata kuma yana gani ko mun kankantar shi kada kai tunanin cewa sai ka aikata abu mai yawa Allah ta'ala zai baka lada dan karamin abu wanda kai baka ma taba tunanin zaka samu lada akan shi ba ka hadu da dan uwanka musulmi da sakekkiyar fuska ka hadu da shi da murmushi baka taba tunanin cewa saboda baka dauki komai a wajen shi ka dauki komai a wajenka ka bashi ba zaka samu lada to wannan mulmushi da kai a huskar dan uwanka za a rubuta maka ladan sadaka kaga in aka tambaye ka aka ce a yau da me kai sadakar shi ba zaka taba tunanin cewa mulmushi na hada da wani na mai mulmushi ba saboda baka ma sa shi a rai ba yana daga cikin sifa ta ɗan aljanna ka hadu da dan uwanka kana mai mulmushi kana mai bishasha yana daga cikin sifa ta ɗan wuta ya zamanto mutun ya turbule fuska ka hadu da dan uwanka musulmi fuskarka a darme ba mashiga ko kadan ba sallama ba amsa sallama ba gaisuwa ba amsa gaisuwa wannan baya daga cikin wato sifa ta musulmi wanda yake cikakken musulmi to tabassumuka fi wajhi akhika sadaqatun haka ma'aiki alayhi salatu wassalam fa la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an walau an talqa akhaka biwajhin tariqin ma'aiki alayhi salatu wassalam yace kada ka rena alherin da zaka yi wa dan uwanka ko mun kankanta shi ko da ka hadu da dan uwanka ne da fuska wanda take sakekkiya ba tare da ka darne mai ba wannan shi ma lada ne mai girma akai zaka samu lada ne sallama da zaka yi wa dan uwanka musulmi zaka samu lada mai girma azkaru da zaka yi tayi subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah wannan albaqiyatu salihat kenan kowanne akwai lada mai girma cikin sa to lokacin da bawa yake yi babban abin da ake bukata shine ikhlasul anniya ya zamanto wajen niyyar sa yayi shi dan Allah idan kai aiki dan Allah ko mun kankantar shi to Allah subhanahu wa ta'ala ba'a mai baya runtu baya dannewa bawan shi haƙƙin sa da Allah sallama kamar da yake cikin hadisin Bukhari da Muslim hadisin Abu Huraira da Allah ce man tasaddaqa bi adli tamratin min kasbin tayyibin ولا يقبل الله الا الطيب فان الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي احدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل ذالا ce dukkan mutumin da yayi sadaka da daidai gulgudan dabino na nema wanda yake mai kyau na nema halali dan Allah tabaraka wa ta'ala baya amsar komai daga wajen bayan sa face dai abin da ya zama to tayyib Allah subhanahu wa ta'ala yana amsar wannan alkhairin da bawa yayi da hannunsa na dama wakilta ya dai yamin summa yurabbiha li sahibihi kama yurabbi ahadukum faluwahu sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala zai tare nan wannan sarakar ta bawan shi zai tare ne mai ita yayi tare ne mai ita yayi ta cancana mai ita kamar yanda kowanne daya daga cikin ku yake renewa dan dukushin sa hatta ta kuna mithla aljabal maiki alayhi salatu wassalam yace wannan sadaka da yayi yar kadan ta dan dabino ta dabino guda daya da ya dauka ya bada Allah ta'ala zai ta cancana mishi ita hatta zaba ko tabkacin dutsen Uhud ko saboda dutsen Uhud a girma kadan sadaka idan ka dauka ka bada in dai dan Allah kai to Allah subhanahu wataala dan kadan yake mai da shi da yawa ta yanda in ka dauki da yawa ka bada ba dan Allah ba kuma Allah sai ya mai da shi haba'an mansura Allah subhanahu wa ta'ala shi yana aiki da ikhlasi na bawa lokacin da zai bayar. Allah ya ce matsalul ladina yushquna amwalahum fi sabilillah kama tsali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Allah ta'ala masani ne dangane da abin da kuke aikatawa kuma yana gani zai yi muku sakayya akai sai Allah ta'ala ya ce
وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين
بارك الله فيكم Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa qalu lan yadkhula aljanna wa qalu yahudawa suka ce lan yadkhula aljanna ba wanda zai shiga aljanna cikin bayin Allah illa man kana hudan face dai wanda ya kasance ba yahudi ba wanda zai shiga aljanna face dai wanda ya kasance ba yahudi aw nasara ko kuma wato kristoci suka ce ba wanda zai shiga aljanna face dai wanda ya kasance kirista Allah ta'ala ya ce tilka amaniyuhum wancananka amaniyuhum gurace ne nasu ulahatu burhanakum in kuntum sadiqin kace da su ku zo da hujjojinku wanda suke nuni akan haka idan har kun kasance masu gaskiya cikin abin da kuka fada a wannan ayar Allah tabaraka wa ta'ala ya hakaito mana labarin da'awa ta yahudu da kuma da'awa ta kristoci yahudu suka ce ba wanda zai shiga aljanna cikin bayin Allah face dai wanda yake ba yahude ne saboda yahudawa akwai karerai da suka yi tai suka jingina su ga Allah sun ce su ne abna'ullahi wa ihibba'u su ne ƴaƴan Allah su ne masoya Allah qalat al-yahud nahnu abna'u llahi wa ihibba'uhu qul falima yu'adhibukum bi dhunubikum wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'duda qul attakhadhtum 'inda llahi ahdan falan yukhlifa llahu 'ada falan yukhlifa llahu 'ahda am taquluna 'ala llahi ma la ta'lamun Allah ta'ala ce yahud suka ce wuta ba za ta shafe mu ba face dai wadansu ƴan kwanaki wanda suke ababan kidayawa fadakin da busuce lissafi ba sannan kuma za mu shiga aljanna. Allah ya ce ka ce musu shin kun riki alƙawari ne a wajen Allah, kun yi alƙawari da ku da Allah cewa ba zai azabtar da ku face dai waɗansu ɗan kwanaki ababen kidayawa. Idan har kun yi alƙawari da Allah, to Allah subhanahu wa ta'ala baya saɓa alƙawari. Idan kuma ƙarya kuke, to ku sani cewa Allah subhanahu wa ta'ala mai azabtarwa ne ga dukkan wanda ya zamanto mai ƙarya ne ga Allah. Yin ƙarya ga Allah subhanahu wa ta'ala da yin ƙarya ga manzo sallallahu alaihi wasallam, wanda shi ne laifi mafi girma a duniya, kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala a cikin Al-Qur'ani suratul A'raf Allah ya ce kun inna ma harrama rabbi al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighayri al-haqqi wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu 'ala allahi ma la ta'lamun. Wato al-qawlu 'ala allahi bila ilmin laifi ne wanda yake mafi girma, wanda Allah subhanahu wa ta'ala ce fajtanibur rijsa min al-awthan wajtanibu qawla az-zur. Mutum ya kirkiri magana ya liƙa ta ga Allah, ya ce Allah ta'ala ya ce kaza, wanda laifi ne mai girma. Saboda lokacin da bawa ya ce Allah ta'ala ya ce kaza, ko ma'aiki alayhi salatu wassalam ya ce kaza, bayin Allah musulmai za su ɗauki wannan maganar da muhimmanci. Saboda in aka ce Allah ta'ala ya ce kaza, magana ce wanda take faisal a wajen bawan Allah musulmi, ba jayayya a kanta. Ma'aiki ya ce kaza, magana ce wanda take ba jayayya a kanta. Sai zamanto mutum ya yi wa Allah ƙarya, ya yi wa manzon sallallahu alaihi wasallam ƙarya. Ya sa manzon Allah ce inna kadhiban alayya laysa ka kadhibin ala ahad. Yi mun ƙarya ba dai yake ya yi wa wani ƙarya ba. Saboda yi wa, idan kai wa ma'aiki ƙarya, dubban al'umma ne, dubban musulmai ne za su yi aiki da wannan ƙaryar da kai. Idan ka ce ya tabbata cikin littafin kaza, ma'aiki ya ce kaza a yi kaza, za ka ga mutane da yawa sun tafi sun aikata wannan abu. In ƙarya ka mai, mutane da yawa sun aikata wannan aikin saboda tunaninsu umarni ne na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Sa manzo Allah ya ce dukkan wanda ya yi min ƙarya da gangan, to ya tanadi mazaunin shi a gidan wuta. To anan su ma Yahudawa saboda cika baki da kuma nuna cewa su ne sha'abullahi al-muhtar, su ne jama'ar Allah wanda Allah ya zaɓe su, suka ce kakaf a duniya ba wanda zai shiga aljanna face dai wanda ya zama to ba Yahude ne. Duk wanda ba Yahude ba aljanna haramun ce a kan shi, haramun ce a gare shi, ba zai shige ta ba. Kiristoci suka ce su ma lan yadkhulal jannata illa man kana nasara, su ma suka ce to ba wanda zai shiga aljanna face dai wanda ya kasance Kirista ne. Waɗannan dukkaninsu sun yi wannan da'awar saboda kowanne daga cikinsu suna ganin cewa sun kangarewa annabinsu. Su Kirista sun ce Yahudawa ba a bakin komai suke ba, saboda annabi Musa da aka turo shi wajensu ba su ɗauke shi da daraja da mahimmanci ba, sun kafirce wa annabi Musa. Su ma Yahudu suka ce wa Kirista su ma ai ba a bakin komai suke ba, saboda annabin da aka turo shi wajensu har ma sun kashe shi, sun yi himmar kashe shi. Annabi Isa alayhi salatu wassalam cikin mutanen shi sun yi himmar kashe shi, amma Allah ta'ala doke shi. Suka ce to mutanen da suka yi famar su kashe annabinsu, wanda kuma cikin kiristoci akwai wanda suke da aqidar cewa annabi Musa din shi ne aka kashe, wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya kare ta su a cikin Al-Qur'ani, bar rafa'ahu Allahu ilayhi wa kana Allahu azizan hakim. Ba shi suka kashe ba, sun kashe ɗaya daga cikinsu ne, ba annabi Isa alayhi salatu wassalam suka kashe ba. Don haka sai ya zamanto kowanne daga cikinsu, su kiristoci suna jifan Yahudu kan cewa sun kangare wa annabinsu annabi Musa alayhi salatu wassalam, don haka aljanna haramu ce a gare su, ba za su shige ta ba. Su ma Yahudawa suna cewa kiristoci ba su ba aljanna, ba su ba rahamar Allah, ba za su shiga aljanna ba saboda sun kafirce wa annabinsu annabi Isa alayhi salatu wassalam, har ma akwai waɗanda suka jefe shi da cewa ɗan gaban fatiya ne, kamar yadda suratu Maryam Allah ta'ala ya faɗa a cikin suratu Maryam, ya ukhta haruna ma kana abuki mura sawin wa ma kanat ummuki bariya, ya ce yar uwar harun babanki dai ba mutumin banza bane, ko mahaifiyarki ba kilaki bace, to ta ina kika zo da wannan da wa bi kufrihim wa qawlihim ala maryam buhtanan azima. Sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce tilka amani, da su yahudu da suke cewa ba wanda zai shiga aljanna sai wanda yake ba yahude ne da su kristoci da suke cewa ba wanda zai shiga aljanna sai wanda yake krista ne wannan dukan gurace-gurancen su magana ce wanda take ta tumasanci magana ce wanda take iska ba gaskiya a cikin ta saboda al-kayyis man dana nafsuhu wa amila lima ba'da al-maut wal 'ajiz man atba'a nafsuhu hawaha wa tamanna 'ala allahi da'ama maji alayhi salatu wassalam yace mai hankali shine wanda yayi wa kanshi hisabi sannan kuma yayi aiki na alkhairi saboda abin da zai biyo bayan mutuwa mutumin da yake gajiyayye shine wanda ya biye wa kanshi san zuciyarta kuma yake fatan ya zama to mutumin kirki tare da cewa kuma ya saka lizamin jin shi ga zuciyar shi to su yahudawa sun saka lizamin su ga zuciyar su abinda zuciyar su ta raya musu shi suke fada shi suke aikatawa haka kristoci abinda zuciyar su ta raya musu ta kada musu shi suke aikatawa to sai zaman to wannan gurace-gurace da suke yi na ba wanda zai shiga aljanna sai su wannan iya magana ce a iska ba ta da kamshin gaskiya maganar yahudu da suka ce kristoci ba za su shiga aljanna ba gaskiya ne duk kristan da ya zamanto ya kafirce wa ma'aiki alayhi salatu wassalam yana cikin wannan al'umma din ya riski ma'aiki alayhi salatu wassalam kuma bai yi imani da ma'aiki ba da shi da aljanna haramu ce sun yi hannun riga haka ba yahudan da ya zamanto ya kafirce wa ma'aiki alayhi salatu wassalam bai gaskata ma'aiki ba da shi da aljanna sun yi hannun riga wanda haka ma'aiki alayhi salatu wassalam ya faɗa a cikin hadisi na Abu Huraira wanda al-Imam Muslim ya fitar da shi da Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi nafsi bi yadihi la yasma'u bi ahad min hadhihi al-umma yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billahi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar da Allah ya ce ina rantsuwa da sarkin da raina yake hannunsa daya daga cikin wannan al'umma ba zai ji labari na ba ba zai ji labari na ba zai kai kunnen shi ba ba yahudi ne ko krista ne sannan ya mutu bai yi imani da abin da aka turo ni da shi ba face sai ya kasance daya daga cikin yan wuta lokacin da krista ya wadatu da imanin sa da annabi isa alaihi salatu wassalam ya kafirce wa ma'aiki alaihi salatu wassalam imanin sa da annabi isa imani ne ba rabbi saboda bai yi imani da annabi Isa ba imaninsa da annabi Isa cikakke shine yayi imani da ma'aiki saboda annabi Isa ya bada labarin zawar ma'aiki dan haka lokacin da yace bai yadda da ma'aiki annabi ne na Allah ba to ya kareta annabi Isa bai yi imani da annabi Isa ba mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu Ahmad haka nan yahudawa su ce sun yi imani da annabi Musa alaihi salatu wassalam amma kuma su yadda da ma'aiki alaihi salatu wassalam ba wannan shi ma a cike akwai tunka da warwara saboda sun ƙaryata abinda littafin sa at-taura yake dauke da shi na labari saboda at-taura ta tabbatar da cewa ma'aiki alaihi salatu wassalam Allah tabaraka wa ta'ala zai turo shi a ƙarshen zamani ya amuruhum bil ma'ruf wa yanahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith wa yadh'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alayhim haka Allah subhanahu wa ta'ala faɗa cikin al-Qur'ani da haka lokacin da suka ƙaryata da ma'aiki to sun ƙaryata da annabin su to amma dukkan mutumin da yake ba yahudi ne ko krista yayi imani da annabin da aka turo mai kuma yayi imani da ma'aiki alaihi salatu wassalam sakamakon sa zai zamanto ya samu lada guda ne ya tabbata cikin bukhari da muslim hadisin abu musa al-ash'ari Allah ta'ala ya kare yadda da shi Abu Musa al-Ash'ari yace ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yace thalathatu lahum ajran dangin mutane guda uku suna da kai lada guda rajulun min ahli al-kitabi amana bi nabiyhi wa amana bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal 'abdu al-mamluk idha adda haqqa allahi wa haqqa mawalihi wa rajulun kanat 'indahu amatun fa addabaha fa ahsana ta'dibaha wa 'allamaha fa asala ta'limaha thumma ataqaha fa tazawwajaha fa lahu ajran maiki yace mutumin da yake na ahlul kitabi krista ne ko ba yahudi yayi imani da annabin da aka turo mishi sannan kuma yayi imani da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wannan yana da kwai lada guda biyu, ladan imani da yake da annabinsa da kuma imani da yake da ma'aiki alaihi salatu wassalam. Da mutumin da yake bawa ne a ƙarƙashin shugabansa, ya kyautata khidma ga shugabansa kuma ya kyautata ibadar Ubangijinsa subhanahu wa ta'ala. Shugabana zai samu lada guda biyu, kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalam ce, lil abdil mamluki as-salihi ajrani. Abu Hurairah ce, wallazi nafsi biyadi laula al-jihad fi sabilillah wal hajj wa birru ummi la ahbabtu an amuta wa ana mamluk. Sai kuma wal wa rajulun kanat 'indahu abatun, da mutumin da ya zama yana da kai baiwa, yana da baiwa ya siyo ta a kasuwar bayi, ya zama yana amfani da ita daga ƙarshe ya ladabtar da ita, ya kyautata tarbiyantar da ita, ya karantar da ita, ya kyautata karantar da ita, in ma bai iya karantarwa ba ya sa ta makaranta, aka karantar da ita addini na musulunci, ta fahimci Allah, ta fahimci manzonsa sallallahu alaihi wasallam, ta fahimci addini na musulunci, daga ƙarshe ya yantar da ita kuma sai ya aure abinsa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da kwai lada guda. Idan ya zama to ahlul kitabi, yayi imani da ma'aiki, to zai tashi da lada guda. Ulaika yu'tauna ajrahum marratayn bima sabaru wa yadrauna bil hasanati sayyi'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Shi yasa An-Najashi sarkin Habasha, Allah ta'ala ya kare yadda da shi, lokacin da ya rasu Ashama, lokacin da ya rasu mala'ika Jibrilu alaihi salatu wassalam ya kawo labarin mutuwar shi ga ma'aiki alaihi salatu wassalam, kuma ma'aiki ya fito ya sanar da sahabbai cewa sarkin Habasha ya rasu, wanda sarkin Habasha Kirista ne amma kuma ya imani ga ma'aiki alaihi salatu wassalam. Hadisi yana cikin Bukhari da Muslim, hadisin Abu Huraira da na Jabir na Abdullahi, sai kuma hadisin Ummu Salama da hadisin Abdullahi da Mas'ud, wanda sun kuma suna cikin Musnad na Imam Ahmad, lokacin da Ja'far ibn Abi Talib, Allah ta'ala ya kare yadda da shi, ya tafi shi da tawagarsa wajen mutum 80 da wani abu, shi ya zama to khadib nasu, kamar yadda yake cikin Musnad, hadisin Abdullahi da Mas'ud da kuma hadisin Ummu Salama. Kuma yake ya ga wa sahabbai cewa matal yawma rajulun salihun, a yau wani mutumin kirki ya rasu, qumu fasallu ala akhikum ashama, tashi ku tafi ku yi wa dan uwanku ashama sallah. Wanda An-Najashi Kirista ne amma kuma ya yi imani da ma'aiki alaihi salatu wassalam, wanda kamar yadda yake cikin Musnad, hadithin Anas bin Malik, Allah ta'ala ya saukar da wa inna min ahli kitabi la man yu'minu billahi wa ma unzila ilaykum wa ma unzila ilayhim khashi'ina lillah la yashruna bi ayati llahi thamanan qalila. Akai shi wannan An-Najashi, kamar yadda wato Anas bin Malik, Allah ta'ala ya kare yadda da shi ya rawaito. Allah ta'ala ce tilka amaniyu, wannan gurace-guracen su ne, magana ce wanda babu hujja a kanta. Qul hatu burhanakum, Allah ya ce ka ce da su hatu burhanakum, ku zo da hujjojinku akan cewa lalle abun nan da kuka faɗa haka ne, ba wai tumasanci ba ne, ba wai shaci faɗi ba ne, ku zo da hujjojinku, ku zo da dalilai akan wannan maganar taku, in kuntum sadiqina, idan har kun kasance masu gaskiya ne cikin wannan da'awar taku. Saboda Allah tabaraka wa ta'ala maganar da ta zo daga wajen shi ita ce gaskiya, maganar da ta zo daga ma'aiki alaihi salatu wassalam ita ce gaskiya. In mutum 100 cikin Yahudawa za su ce ba wanda zai shiga aljanna sai wanda ya zamanto ba Yahudi ne, ƴaƴansu suka gaji wannan maganar, aka ce ina hujjar ku, suka ce daga bakin iyayensu suka ji, iya nan za ta da ba gaskiya bane. In suka ce daga bakin kakanninsu suka ji, iya nan za ta tsaya, ba su da majingina zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, ma ansalallahu biha min sulthani. To dukkan maganar da Allah ta'ala bai saukar da hujja a kanta ba, faɗin wani ko wasu ba za ta zama, ba zai zama to hujja ba. Saboda malamin kundinan kuna fi hadha zaman abadan la yakunu dinin shi ma ba. Wato al-Imam Malik, Allah ta'ala ya ji kansa da rahama, yace duk wanda bai zamanto addini ba a zamanin ma'aiki alaihi salatu wassalam, ba inda za a iya zamanto addini a wani zamani cikin zamuna bayan ma'aiki alaihi salatu wassalam. Duk lokacin da ya zamanto magana ba ta Allah bace, ba ta manzon sallallahu alaihi wasallam bace, inda mutum 100, mutum 1000, gari guda za su haɗu akan wannan mas'ala din, ba za ta zamanto majingina bace a shari'atul musulunci. Sai ya zamanto ijma'i, ijma'in shi kuma shine ba wai malaman gari ɗaya ba, malaman duniya duka gabaki ɗaya su haɗu akan mas'ala, wanda wannan mas'ala ɗin kuma babu wata aya ko hadisi wanda ya ci karo da juna da ita akan wata mas'ala, halaccinta ko kuma harancin kaza, malaman duniya sun haɗu akan wannan. To ijma'i na al'umma, kamar yadda ma'aiki alayhi salatu wassalam ya ce, la tajtami'u ummati ala dalalati, al'umma ta ba za ta haɗu akan bata ba. Amma magana ta wane ko ta suwane, ba ta da tushe, ba ta da gurin zama a Qur'ani, ba ta da gurin zama a sunna ta ma'aiki, za a mayar musu da kayansu. Haka ne Imam Malik, Imam Darul Hijra, Hujjatul Umma, Abu Abdullahi, Ra'sul Mutaqinin wa Kabirul Mutasabbitin, Allah ta'ala jikansa da rahama ya faɗa, ce kullun yu'khadhu min qawlihi wa yutrak illa sahibu hadha al-qabr, wa ashara ila qabrin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kuma wannan ita ce magana ta dukkan malaman mazhaba ɗin nan guda hudu, Imam Abu Hanifa al-Nu'man ibn Thabit, da al-Imam Malik, da al-Imam Shafi'i, da al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi alayhi majma'in. Al-Imam Abu Hanifa shine na farko daga cikin su, sannan al-Imam Malik, sannan Imam Shafi'i, sannan al-Imam Ahmad. Ɗaya daga cikin malamai ya waƙe maganganun su a cikin abiyati ɗan kaɗan, ce qala Abu Hanifa al-Imam, la yanbaghi liman lahu islam akhdhum bi aqwali hatta turada ala al-kitab wal hadith al-murtada, wa Malik al-Imam dar al-hijrati qala wa qad ashara nahwa al-hujrati kullu kalam minhu su qabuli wa minhu mardudu siwa ar-rasul, wa Shafi'i qala in ra'aytumu qawli mukhalifan lima rawaytumu min al-hadith fadribu al-jidara bi qawli al-mukhalif al-akhbara, wa Ahmad qala lahum la taktubu ma qultuhu bal asl dhaka fadluhu. Wato Imam Abu Hanifa ce duk abin da na faɗa za a dora shi ne akan littafin Allah da kuma sunna ta maiki alayhi salatu wassalam, in ya dace da su to amsafan da alhamdu, amma in ya ci karo da juna da su ce ku buga magana ta da katanga, ku dauki maganar annabi, ku dauki maganar Allah. Haka wannan ita ce maganar al-Imam Malik, haka ita ce maganar al-Imam Shafi'i, haka ita ce maganar al-Imam Ahmad. To wannan maganar malamai akan abin da ya shafi wato maganganu na wanda suke fitowa daga bakuna na mutane kenan, duk yanda mai shekaru ya kai a shekaru idan ya faɗi magana ba ta da tushe a daga Allah subhanahu wa ta'ala ko manzon shi, za a iya haƙuri da wannan maganar a yi riko da maganar Allah. Da haka da Allah ya ce qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin, wannan saboda ka titse abokin tattaunawarka lokacin da ya zama to ka san ba shi da dalili daga Allah ko manzon, to kace to ka dalilinka. Idan yace kakan shi ya faɗi kaza, sai kace to kakanka ai bawa ne daga cikin bayin Allah, ko ba umarce mu da wato mu yi riko da maganar shi ba, ga babban kakanka wanda aka yi riko, aka yi umarni mu da mu yi riko da maganar shi ba, yake alayhi salatu wassalam, daga wajen shi kawai ka samu wannan maganar, saboda shi ne ash-shadi. Amma kakanka, kakana, kakansu, ana idan suka faɗi magana za mu auna ta magani ta dace da shari'a ta musulunci ko ba ta dace ba. Ina ga anan ya kamata a ce mun kwana a karatu na gaba insha Allah ta'ala za mu tashi daga kan balaman aslama wajahu lillahi wa musa. Abinda muka yi daidai Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu lada akai, abinda muka yi kuskure ko tuntuɓa harshe Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana. Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.